Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararru assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis 7 ga watan Agusta. Wato yau Litinin 7 ga watan Agusta. Kafin aje abubuwan da muke tafe da su ga Sarfila da kanin labarai.
To hawa jiya Lahadi jamhuriyar Niger ta rufe sararin samaniya ta hasse baba ta gani saboda barazanar tsoma bakin soja daga ECOWAS. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya lalata gidaje sama da 440 a arewacin kasar Sudan. Hawa kuma za a ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce yan sanda a Angola sun kashe masu fafutuka fiye da 10 tun daga watan Janairu.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa yan Niger da Najeriya da ke kan iyakokin biyu sun nuna jin daɗin su da jinjina ga majalisar dattawan Najeriya domin jin dalilin jinjinar da suka yi sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Za kuma ku ji cewa likitoci a Najeriya za su fara zanga-zanga a ma'aikatan lafiya don tilastawa mahukunta biyan bukatunsu. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam tare da Babangida Jibrin. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Jamhuriyar Niger ta rufe sararin samaniyar ta a ranar Lahadi ta gabata hasse baba ta gani saboda barazanar tsoma bakin soja daga kungiyar kasashen yammacin Afirka bayan da shugabannin suka yi juyin mulki suka ki amincewa da wa'adin dawo da hambararren shugaban kasar. Tun da farko dai dubban magoya bayan gwamnatin mulkin soja ne suka yi tururuwa zuwa wani filin wasa a Yamai babban birnin kasar. Suna murna da matakin da aka dauka na kin shiga cikin matsin lamba daga waje na wa'adin ranar Lahadi ta gabata sakamakon kwaci iko da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Juyin mulki wanda shine na 7 a yammacin Afirka ta yamma a cikin shekaru 3 ya girgiza yankin Sahel, daya daga cikin kasashe mafi talauci a duniya idan aka yi la'akari da arzikin uranium da mai da kuma muhimmiyar rawar da take takawa a yakin da take da yan ta'adda. Niger na da muhimmanci ga Amurka da Turai da China da kuma Rasha. Manyan hafsoshin tsaro na kungiyar rayuwar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS sun amince da wani shirin daukar matakin soja da suka hada da lokaci da kuma inda za su kai farmaki idan ba a sako shugaban da ake tsare da shi ba Mohamed Bazoum kuma aka maido da shi kan wa'adinsa. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya lalata gidaje sama da 440 arewacin kasar Sudan kamar yadda kafafen labarai na kasar suka rawaito a yau Litinin. Lamarin da ya tabbatar da damuwar da kungiyoyin agaji suka nuna cewa damuna za ta ƙara jefa kasar da yaƙi ya ɗaya ita cikin matsaloli. Sauyin yanayi ya haifar da ruwan sama ya mamaye jihar arewacin Sudan inda ya barna akalla gidaje 464 inji kamfanin dillancin labarai na Suna. Ta bayyana babban yankin da ke kan iyaka da Masar da Libya a matsayin yankin hamada da ba kasafai ake samun ruwan sama ba, amma an ga ruwan sama mai muni tun shekaru 5 da suka wuce. Lamarin da yana zuwa ne kusan watanni 4 ana gwabza kazamin yaƙi tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa-kai na RSF wanda ya lalata ababen more rayuwa tare da jefa miliyoyin mutane cikin yunwa. Likitoci da kungiyoyin agaji sun kwashe tsawon watanni suna gargadin cewa damunar Sudan da aka fara a watan Yuni na iya haifar da bala'i ga wasu miliyoyi, yana ƙara barazanar rashin abinci mai gina jiki da cututtukan da ake kamuwa da su da kuma kaucewa gidaje wato kauracewa gidaje a faɗin ƙasar.
Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger. Yan Niger da Najeriya da ke kan iyakokin biyu suka nuna jin daɗin su da ma yin jinjina ga 'yan majalisun dattawa da majalisar wakilan Najeriya bisa kin amincewa da buƙatar shugaba Bola Tinubu na ɗaukar matakin soji a kan ƙasar Niger. Ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka Haruna Maman Bako da cikakken rahoton.
A daidai lokacin da aka zo ƙarshen wa'adin da kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen macinayar Afirka ECOWAS ko CEDEAO ta bayo sojojin da suka hambare bazun Muhammad daga kan kargal mulki dan su yi saranda ko sojojin ƙasashen kungiyar su afka mu ƙasar manazarta al'amuran yau da kullum da ke zamne akan iyakokin Niger Najeriya da ma ƴaƴan ƙasashen guda biyu da suka soma to albarkacin bakunan su na kin amincewa da kar matakan soja ga jamhuriyar Niger da waɗansu ƴan majalisun duttawa da takwarorin su na National House Assembly na tarayyar Najeriya suka yi a ƙarshen makon jiya. Mala Abdulmuni na ɗaya daga cikin su.
Su sertu yankin arewa suna da tunanin da suka yi bisa kan bayyuwa su amince da goyon bayan su Najeriya ta jagoranci kawo ma Niger hari saboda rikicin su na cikin gida saboda matsalar su ta tahiyar mulkin su saboda su sun sani kilo 2500 da akwai tsakanin mu da Najeriya daga harkon ta har karshen ta tare muke kuma muna da auratayya muna da zamantakewa muna da addini iri daya muna da kabila iri daya kuma mun shiga cikin junan mu kaman za mu yaƙo junan mu na
wadan su ƴan Niger sun yabawa matakin da ƴan majalisun na tarayyar Najeriya a cewar su tun maganar bata je ko ina ba suka dauka
sai Haris mun ji horin ciki sosai da gande da samun sako na ƴan uwan mu abokan mu dangin mu jinin mu makautakan mu wanda al'umma ɗaya muke ƙasa ɗaya muke illa lokacin mulkin mallaka na tura da suka yaƙe mu mulkin mallaka suka tsatsaga mu suka kasa mu suka ce nan Niger nan Najeriya amma a asiliya alƙiblin mu ɗaya ƴan uwan mu na jini kuma ƴan uwan addinin mu na makwabtan mu na amma to mun ji daɗi dangane da wannan rashin amincewar da majalisar dokoki na yankin arewa suka yi na kuma suka yi tunani mai zurfi to kuma shi magabaci alakul halin haka aka so gare shi idan aka ce yo an zabe ka matsayin shugaba kake na al'umma to ana son ka zamo mai bude kwakwalwarka mai dogon hangi dangane da akai kaza wanda zai aiwatar da wani alheri ko akai kaza wannan abu zai aiwatar da alheri ba to ana son magabaci ya zan shi na bude tunani ne
sunana Alhaji Ali Mamani nan birnin Kwanni munan uwa ɗaya uba ɗaya muke da mu da ƴan Najeriya yannan duk wanda a dan Kwanni ko har gaba hattawa wallahi uwa ɗaya uba ɗaya muke babu dan Niger babu dan Najeriya wannan dan uwa namu dan majalisa da ta so ya magana ce kamar ɗan an ka kai mu Niger hari an kai mu Najeriya gaba ɗayan arewa an kai mu hari wallahi ya hudu gaskiya
shi ma wani dan Najeriya dake kan iyakar birnin Kwannin jamhuriyar Niger Lela local government ta tarayyar Najeriya ya bayyana mini cewa ƴaƴan kasashen biyu ɗin uwan juna ne tun ba a zo ko ina ba kar a soma ta la'akari da barazanar kaiwa kasar ta jamhuriyar Niger harin soja
Charu Sain Umar wannan abu ba abu ne mai yiwuwa ba kamar yadda aka sani cewa Niger ba za a taba iya cire ta a cikin Najeriya ba kuma ba za a iya cire Najeriya a cikin Niger ba duk wannan uwar mu ɗaya uban mu ɗaya turawa ne suka raba mu to babu wani siyasa da za a iya zuwa da ita a ce dan Najeriya zai iya yakan Niger musamman arewacin Najeriya wannan abu ne ba mai yiwuwa ba ina gani dai su gwamnatin mu tana amfani da wata dama ne da wani abu da yake cikin ranta take so ta yi amfani ko kuma turawan yamma suna so su yi amfani da ita Najeriya dan su cimma wani burin su
shugaban malamai Abuja da ke ziyarar ƴan uwansa na jamhuriyar Niger a birnin Kwanni cewa yi ba fa Niger turawa ke hari ba Najeriya ce suke nema
amma musulunci ta Niger ya fito Niger din nan da kake gani kai kari na kana ganin dan Niger ba kowa bane kuma masu kokarin su kawo mana yaki abinda ake wallahi Najeriya ake hari duk wani wanda zai ga muku Niger na ta da ake hari wake son dan Najeriya bayan dan Niger wake tare da dan Najeriya bayan dan Niger dan Najeriya da Niger ita haye Najeriya Niger da kake gani kare na ita haye Najeriya
yanzu haka sojoji ne ake gani a garuruwan da ke kan iyakar jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya suna yawatawa a cikin garuruwan ko da yake ba su shiga harkar kowa abin da Hausawa ke cewa watakila a tamna tsakkuwa ne aka soma don aya ta hirgita
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Dalla a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto masu sauraro ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Sarfiliya da dawo domin ci gaba da labaran duniya
To har-haren da Rasha ta kai Kherson da Kharkiv a yayi sanadiyar mutuwa kalla mutane uku tare da jakkata wasu uku. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce har-haren da sojojin saman Rasha ke kaiwa na raguwa cikin tasiri a sabon kididdigar yaki. Kasar Rasha ta kira taron zaman lafiya na Jidda kan Ukraine wani yunkuri na kasashen yammacin duniya ke yi na marawa Kyiv baya, kamar yadda kamfanin lancin labarai na TASS ya rawaito. Hukumomin yankin sun ce an kashe wata mata a kasar Ukraine a harin da Rasha ta kai a birnin Kherson da ke kudancin kasar. Gwamnan Kherson Alexander Prokudin ya bayyana a shafinsa na aika sakon Telegram cewa an fara kai harin ne da tsakar dare kuma an ɗauki sauran sa'o'i da dama. Birnin Washington DC na Amurka bai taba zama wuri na abokantaka musamman ga tsohon shugaba Donald Trump ba. Kuma bayan ya musanta zargin da gwamnatin tarayya ke masa na kokarin soke zaben shugaban kasa na 2020, Trump ya yi gaggawan nuna rashin jin daɗin sa. Trump ya shaida manema labarai cewa ya yi matakan bakin ciki da ganin kazanta da rugujewar gine-gine da kuma rususin gine-gine a lokacin da yake wucewa ta cikin babban birnin kasar zuwa kotun tarayya. Masu kare birnin Washington na jin Trump koyaushe yana da tankiya da gundumar. Demokaradiyyar Washington gabaɗaya tana da kyau ga shugabannin Republican amma ta kasance mai tsananin adawa da gwamnatin Trump. Tawagar Trump ta ce ba za a iya samun shari'a ta gaskiya a Washington ba. Daga ƙarshe ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi yau Litinin cewa 'yan sandan Angola sun kashe masu fafutuka fiye da 10 tun daga watan Janairu, inda ta buƙaci gwamnati ta gaggauta bincikar rahotannin cin zarafin take haƙƙi. Kazalika ana zargin hukumomin tsaro na ƙasar da kame tare da tsare ɗaruruwan mutane ba bisa ƙa'ida ba, in ji ƙungiyar mai zaman kanta a cikin wata sanarwa. Hukumomin tabbatar da doka da oda a Angola da suka haɗa da 'yan sanda jami'an leƙen asiri suna da hannu wajen kashe mutane aƙalla 15 ba bisa ƙa'ida ba, in ji ƙungiyar Human Rights Watch. Masu fafutuka na siyasa da wasu sanannun mutane da masu shirya zanga-zanga su ne manyan wuraren da aka zarga da take haƙƙin 'yancin, wanda Human Rights Watch ta yi Allah wadai da shi.
A gaida Sarfila Hashim da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a ranar Laraba nan mai zuwa ne idan Allah ya kai mu, kungiyar likitoci a Najeriya za su fara wata zanga-zanga ta kullum-kullum domin jan hankalin mahukunta ga biyan bukatunsu. Hawa Umar na dauke da bayani kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto nata.
Wannan ya biyo bayan matakin da gwamnatin Najeriya ta so ta dauka na cewa ba za ta biya albashi ga ma'aikatan da ba sa zuwa aiki ba, wato waɗanda suka auka yajin aiki kamar yadda kungiyar likitocin ta yi. Mataimakin sakataren kungiyar likitoci masu neman kwarewa na Dr. Nura Umar ya ce sai da biyan albashin ma'aikatan da gwamnatin ta ce za ta yi tamkar barazana ce, kuma hakan ba zai hana su gwagwarmaya da jajircewa wajen neman haƙƙin su ba.
Wannan takaddara ta rubuta ko a jikinmu, mu mun san muna kan gwagwarmaya ce ta gaskiya ta haƙƙinmu. In za su ci gaba da zaluntar mu ne su ci gaba da yi, amma ba zai sa mu motsa ba da cewa sai an ba mu haƙƙinmu. Shi yasa za mu fito mu yi zanga-zanga ta lumana don mu nuna ɓacin ranmu da Allah wadai da wayannan mutane wanda aka ba su madafan iko suna cin karansu ba babbaka, ba tausayi, ba imani, ba kulawa da halin da ma'aikaci yake ciki, saboda su abin bai shafe su ba.
Shin kuna ganin zanga-zangar za ta yi tasirin da zai haifar da ɗa mai ido kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Nura Umar, ga kuma abin da yake cewa.
Mun yi Allah wadai da gwamnati da za mu ba su ultimatum har su uku mu yi wani strike sau daya, duk da matsaloli ne da tun shekara kusan 10 baya ba su yi wani abu ba don ba su damu da halin da mutane suke ciki ba. Gwamnatin ma ba su kiran mutane bare a yi magana bare a samu madafa. Ba mu san ko me suke nufi ba, ko talakawan ne ba sa so, mu dai muka fara ran Laraba ba za mu daina ba gaskiya sai lokacin da aka biya mana bukatu.
Kamar dai yadda gwamnatin Najeriya ta yi a gargadin aukawa zanga-zangar 'yan kwadago na ɗaukar matakan hana zanga-zangar ta hanyar ci gaba da tattaunawa. Har yanzu irin matsayar gwamnatin kenan kan matakan ma'aikatan. Abdulaziz Abdulaziz shine mai taimakawa shugaba Tinubu kan labaru.
Kafin wannan lokaci da suke ba da hakokin wannan wa'adi da suke bayarwa, in Allah ya yarda za a ga waɗannan hanyoyin sauki da kuma tallafi da kuma cimma wasu yarjejeniya masu fa'ida da za su kawo sauki. Kuma dama dai tun kafin wannan barazana gwamnati tana ta kokarinta domin ganin cewa an fito da hanyoyi da za su ba mu mutane sauki akan wannan yanayi da ake ciki na wahalar cile tallafi na man fetur din nan.
Idan za a iya tunawa, likitocin sun sanar da tsunduma yajin aikin na sai baba ya gani ne tun a ranar 26 ga watan jiya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Hawwa Umar. Masu saruka da amanta, ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka akoyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com kuma sashen hausa.com.
Ilimi garkwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa da
wasu rawu. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam. Sanin kuwa ne cewa matsalar ilimi musamman ma a jami'o'in Najeriya tare da yajin aiki da kuma rashin kayayyakin aikin ya sanya 'yan Najeriya zuwa kasashen Afirka irin su Ghana, jamhuriyar Benin, har ma da jamhuriyar Niger da daga cikin kasashen da 'yan Najeriya ke zuwa domin karo ilimi. Akan wannan ne wakilin a kasar Ghana Idris Abdul Bago ya je ta bakin wasu 'yan Najeriya da ke karatu a kasar Ghana. Dalilin da yasa suka je kasar Ghana domin karin ilimi. Ba tare da na ja ku da nisa ba ga Idris Abdul Bago.
Kasar Ghana na da jami'o'in gwamnati da ke aiki daidai da ka'idoji na ƙasa da ƙasa. Akwai jami'ar Ghana Legon da jami'ar ilimin ƙwararru da ke Legon, jami'ar kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah da ke Kumasi, jami'o'in Cape Coast da na UDS da ke Tamale, jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa, jami'ar ma'adinai da fasaha, jami'ar kiwon lafiya, jami'ar ilimi da ke Winneba da sauransu. Haka kuma akwai karuwar jami'o'i masu zaman kansu da ke bada digiri da shahadu a kowane fanni, galibi daga kasashen waje, kuma 'yan kasashen waje ne suka fi yawa a waɗannan jami'o'in saboda makudan kuɗi da ake karɓa. A halin yanzu akwai 'yan Najeriya kimanin 5,000 da ke karatu a fannoni daban-daban a Ghana. Rahotanni sun nuna cewa cikin shekarun 2011 zuwa 2015 kimanin 'yan Najeriya 75,000 ne suka yi karatu a Ghana. Da yawancin ɗaliban Najeriya a yammacin Afirka, Ghana ce ta zama babban zaɓinsu saboda tsarin karatunsu ya fi kwanciyar hankali, babu yajin aiki, kuma akwai tsaro a ƙasar. Na yi hira da wasu ɗaliban Najeriya a Ghana, kuma na fara da tambayar su ko shin menene dalilin da yasa suka zaɓi Ghana.
Ni sunana Alassane Dahiru, kuma ina karatu ne a Wisconsin International University College wacce take nan garin Accra, babban birnin Ghana kenan. To a yanzu ina yin degree na biyu ne, kuma ina shekara ta farko kenan. Ni gaskiya dalilin da yasa har na bar dukkanin jami'an da suke Najeriya na zabi na zo Ghana karatu ba zai wuce matsalar yajin aiki ba da ake fama da ita a cikin jami'o'in mu na Najeriya. Sannan kuma abu na biyu, wani lokacin idan mutum ya bar gida ya tafi wata kasar da ne yin karatu zai samu ƙarin ilimi ta fuskar haɗuwa da jama'a daga wasu gurare na daban-daban, wanda idan a Najeriya ne iyakacin kai da al'ummar da kake taso cikin ta ne ba wani abu wanda yake na bambanci, amma kuma ana za ku yi wasu al'adu da wasu abubuwa dai makamantan haka. Abu na biyu kuma security, gaskiya na daga cikin abin da yasa na zaɓi nan, domin a da ba nan ƙasar zanzo ba, ina tunanin su dan zan tafi karatu, to amma rashin tabbas na harkar tsaro yasa na ga cewa kamar Ghana zai iya fi min dacewa da ni in zo in yi karatu ana. Sannan kuma na samu Ghana gaskiya alhamdulillah fiye da yadda nake tunani ta fuskar kamar ci gaba, domin yadda na ga irin gaban da suke da shi musamman ta fuskar ilimi ban yi nanin cewa sun kai wannan matakin ba.
Sunana Aisha Ibrahim, kuma ina nan Jami'ar Islamic University College wanda yake Trasaco East Legon, kuma Ina karanta BSc Human Resource Management ne a makarantan.
To ni dai gaskiya kwakwaran dalilin da yasa nazo gana karatu din da dai ina da wasu dalilin shine makarantun mu na nan Najeriya ana yawan zuwa yajin aiki wato strike kenan. Da haka ne nazo gana, but apart from this there are other reasons da nazo banda wannan reason, amma wannan shine main dalili da nazo gana karatu.
Sunana Yusuf Gerson, ina Pentecost University. To yanzu dai mun riga da mun kare mun kammala karatun mu a watan 12 ga shekaran da ya shige. Yanzu muna jira mu yi graduation insha Allah, hopefully very soon za mu yi. Alhamdulillah zuwa na gana dai to I can zamu ya ce in Allah ne, don da na kare makaranta na yi applying zuwa Niger Delta University, na sake na yi applying University of Jos. Amma da Allah ya yi allantakansa manzo na samu kowanne daga cikinsu ba. Bayan na je na rubuta jam, na rubuta postitami, amma Allah zai yi allantakansa manzo na samu ba. To shi ne ina zaune sai abokina rubuta mini message ya ce gashi. So na je na bure sai na ce bari in gora applying a Ghana. Haka sai na yi applying bai kai 2 weeks ba sai aka turo min admission letter. To alhamdulillah gashi dai yau mun kare makaranta a Ghana.
Shin koya suka ga bambancin yanayin ilimi a nan Ghana da kuma Najeriya? Bari mu fara da ke Grace.
Sunana Grace ne, na zo Ghana, na zo na koya nursing a Pentecost University. Maganan kwatance ilimin na Ghana dukkansu suna da kyau, domin akwai wajen da zaka ga akan cewa ilimin na Ghana yana da wuya, akwai wajen da zaka ga kuma yana da sauki. In ka duba na gida ma haka, akwai wajen da zaka ga kamar yana da wuya, akwai wajen da zaka ga kamar yana da sauki. Kuma yanzu kamar na gida yanzu population namu yana nan da yawa fiye da na population na Ghana. So wajen da zai zama mana wuya a gida shine akan cewa in kana gida zaka rubuta jarabawa ne ko ka rubuta wasi, ka rubuta jam ka samu admission. Amma anan Ghana zaka gani in ka rubuta wasi naka shikenan zaka samu makaranta. So irin wayannan abubuwa yana sa akan cewa samu makaranta a can a Najeriya zai dan zama da wuya.
To Malam Anas, ko ina ra'ayinka game da wannan?
To gaskiya kwatanta yanayin yadda ilimi yake na Najeriya da Ghana, ina ga ba zai wuce ta fuska kamar guda biyu zuwa uku ba. Na farko dai gaskiya ta fuskar rashin yajin aiki, wanda idan ka lura anan ba maganar wani abu da ake kira wai shi a tafi yajin aiki a rufe makarantu ba a karatu. Wannan kuma a Najeriya za ga cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya addabi ɗalibai.
To masu sauraro, saboda ƙuraren lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilinmu Idris Abdallah Bago daga ƙasar Ghana da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Ledeth Gresham. Naku baban Yarci Frank ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku jama'a kiranmu nake.
To Madalla, a gaida baban gida Jibrin da wannan shiri. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ga waɗannan saƙonnin.
Ajin wani za a ɗebowa, ajin hausu jami'in cutarwa, amfanin binciken kafin wani ka zamto konawa ka sanya yar buka bakin asigar domin cuta ta zamto kaucewa
Madalla da fatan Allah ya kare yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro da suka turo mana ta email.
Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Gule Kamfa Malam Maduri a jihar Jigawa ya ce dan Allah BOA ku faɗa ga gamayyar kasashen ECOWAS. Muna neman taimakon sa a dazukan birnin Gwari, Zamfara, Neja, Sokoto da Katsina da dajin Sambisa kafin su tafi jamhuriyar Niger. Saboda wallahi mu ma ana mana mulkin bakin bindiga a cikin waɗannan yankuna da muke tinkaho da su. Sako na gaba ya fito ne daga Yusuf Meleda Gwalalo da malam mai zanen hula Gwalalo, jihar Bauchi. Suka ce salam BOA ko ba mu dama mu kira ga shugaban kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ya bi ta hanyar diplomasiya da hawa teburin sulhu dan dawo da mulkin demokuraɗiyya a jamhuriyar Niger ba ta hanyar yaki ba dan yaki ba alheri ba ne. Sako daga Shehu Adamar Jau ya ce shin waye yaushe za mu samu tsayayyen wutar lantarki ne a ƙaramar hukumar mu ta Rijau domin wanda ake kawo mana a yanzu mai farfadiya ce daga an kawo bayan awanni sai a dauke shi kenan kuma ba za a sake kawowa ba sai gobe saboda haka shugabannin mu kalubalanku. Sai sako daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Ahmadu Mamman Bande da Hamidu Kalalabuwa Difa suka ce assalam BOA Hausa wadin da kungiyar ECOWAS ta bawa Niger na mayar da mulki a hannun zababbiyar gwamnati ya cika. Muna kira ga kungiyar ECOWAS ta wa Allah da manzo ta bi matakin diplomasiya kar ta bi matakin soja domin ba a gyara barna da barna. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja, jihar Kogi, Najeriya. Suka ce assalamu alaikum BOA Hausa. Tun bayan karewa wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ɗiba wa sojin Niger kan mika mulki ga farar hula muke ta jin kalaman tashin hankali daga ɓangarorin biyu da fatan waɗannan baƙaƙen kalaman su tsaya a baka domin tashin hankali ba dangin rai ba ne balle zama da shi.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
A takaice an ji dai jamhuriyar Niger ta rufe sararin samaniyar taron Lahadi ta gaba ta hasiba ba ta gani saboda barazanar tsoma bakin soja daga kungiyar kasashen yammacin Afirka bayan da shugabannin da suka yi juyin mulki sun amincewa da wa'adin dawo da haɓarren shugaban kasar. Tun da farko dai dubban magoya bayan gwamnatin mulkin soja ne suka yi tururuwa zuwa wani filin wasa a yammai babban birnin kasar. Suna murna da matakin da aka ɗauka na ƙin shiga matsin lamba daga waje na wa'adin ranar Lahadin ta gabata sakamakon ƙwace ikon da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Ruwan sama kamar da bakin ƙwari ya lalata gidaje sama da 450 a arewacin ƙasar Sudan kamar da kafafen labarai na ƙasar suka rawaito yau Litinin. Lamarin ya tabbatar da damuwar da ƙungiyoyin agaji suka nuna cewa damuna za ta ƙara jefa ƙasar da yaƙi ya daidaita cikin matsaloli. Sauyin yanayi ya haifar da ruwan sama ya mamaye jihar arewacin Sudan inda ya yi barna akalla gidaje 464 inji kamfanin dillancin labarai na Suna. Harin hare-haren da kasar Rasha ta kai a Kherson da Kharkiv ya yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da jikkata wasu uku. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce hare-haren da sojojin saman Rasha suke kaiwa na raguwa cikin tasiri wato a sabon kirdigar yaki da aka yi. Kasar Rasha ta yi kiran taron zaman lafiya na Jidda kan Ukraine wani yunkuri ne na kasashen yammacin duniya da ke yi na marawa kibaya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito. Birnin Washington na Amurka bai taba zama wuri na abokantaka musamman ga Donald Trump ba, kuma bayan ya musanta zargin da gwamnatin tarayya ke masa na kokarin soke zaben shugaban kasa na shekarar 2020. Trump ya yi gaggawar nuna rashin jin daɗinsa ga abin.
Toma Dalla masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa dare da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Sarfi Lahashin da ya karanto mana labaran duniya da Julie Ellis Gretchen da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Carl Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai an ji mun ku.